Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 4 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Amurka tana da bayanai da ke nuna cewa Rasha ta kirkiro wani shirin kai harin bogi kan yankin kasar Rasha wanda za ta nuna cewa sojojin Ukraine ne suka aikata. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya isa kasar Sin jiya Alhamis domin halartar bikin fara wasannin Olympics na lokacin hunturu. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da wata sabuwar hobbasa ta shawo kan manyan laifuka da ake aikatawa da bindiga.
To kan labarin kenan. A babu rahotanni za a ji cewa a sassan jihar Niger ta arewacin Najeriya, ƴan ta'adda na ta sa jama'a gudu zuwa sansanin ƴan gudun hijira ba shiri.
Mun kwana hudu kenan yau ba zaman lafiya. Jiya da shekaran jiya ko gawaki da asuna na yanzu ba shiga ba fita. ƴaƴanmu ma yanzu suka shawo zuwan su kenan ma.
Za a ji cewa an yi ma wata ƴar shekara uku fadi a jihar Adamawan Najeriya.
Ina buɗe jikinta suka gani kai suka sa ido ta ce wai wannan ai ya kamata ku nemi police kuma ku kai ta babban asibiti.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun duniya. Amurka tana da bayanai da ke nuna cewa Rasha ta kirkiro wani shirin kai harin bogi kan yankin kasar Rasha wanda za ta nuna cewa sojojin Ukraine ne suka aikata, sannan ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ta kai hari kan Ukraine bisa ga lafazin wani babban jami'in gwamnatin Biden. Jami'an leken asirin Amurka sun ce kirkiro bidiyon harin irin wannan yana ɗaya daga cikin zaɓi iri-iri da Kremlin ta ɓullo da su domin neman uzurin mamaye Ukraine, a cewar jami'a. Za a saki bidiyon domin a nuna akwai barazana ga tsaron Rasha, sannan a kuma kafa hujjar ɗaukar matakan soji, a cewar wani jami'i wanda ya nemi a saka sunansa. Idan aka saki wannan faifan bidiyo, zai iya baiwa Putin madogara da yake bukata don farawa da kuma halasta ɗaukar matakan soji akan Ukraine, kamar yadda jami'in ya ƙara bayani. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya isa kasar Sin jiya Alhamis domin halartar bikin fara wasannin Olympics na lokacin hunturu, sannan ya gana da shugaban Sin din domin ƙarfafa dangantakar kuc da kuc da ke tsakanin ƙasashen biyu a bisa al'ada. Jami'ai sun ce manyan ministoci masu yawa suke yi wa Prime Minister kan rakiya a wannan ziyara ta kwana hudu zuwa Beijing, inda tattaunawa da shugaba Xi Jinping da Prime Minister Li Keqiang za ta mayar da hankali akan ƙarfafa hulɗar tattalin arziki da cinikayya, ciki kuwa har da batun hukumar haɗin gwiwar nan ta harkar tattalin arziki tsakanin ƙasashen yankin na China da Pakistan da ake kira da CPEC a takaice. A ƙarƙashin wannan ƙawance na CPEC, sun ta zuba jari na biliyoyin daloli don samar da kayan raya ƙasa a Pakistan wanda ake jinjinawa a matsayin wani shirin Beijing na karaɗe duniya ta shirin samar da hanyoyi, tasoshin wutar lantarki da sauran ayyukan samar da wasu kayayyakin a Pakistan da sauran ƙasashen Asiya da kuma Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da wata sabuwar hobbasa ta shawo kan manyan laifuka da ake aikatawa da bindiga, da gaggauta gurfanar da masu aikata manyan laifuka tare da bullo da wani sabon shiri na bin diddigin kwararowar haramtattun bindigogi da kuma farauto masu sayar da bindigogi ba da izini ba. Biden ya kai ziyara birnin New York, inda ya gana da sabon magajin garin birnin Eric Adams, kuma tsohon ɗan sanda mai mukamin captain, wanda a cikin wata guda da fara mulki ya fuskanci matsalar kisan da aka yi wa wasu 'yan sanda biyu da kuma harbin wani. Biden ya ce gwamnatin tarayya za ta aika wa biranen kasar nan kuɗi dala miliyan 350 domin su tunkari guguwar aikata manyan laifuka da ta ƙara yin ƙamari yayin shekaru biyu da aka shafe ana fama da annobar coronavirus.
An ji ba kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan fashin daji ko 'yan ta'adda kamar yadda gwamnati ta ayyana su ke ta sa ɗaruruwan jama'a gudu zuwa sansanin 'yan gudun hijira da ke Gwada a yankin Shiroro na jihar Neja. Daga muna ga Mustapha Nasir Batsari da ci gaban rahoton.
Mutanen dai da suka hada mata da yara ƙanana da kuma maza masu yawan shekaru sun ci sun bar garuruwan nasu ne domin tsira da rayukansu saboda yadda 'yan bindiga da gwamnatin Najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda ke ci gaba da aukawa garuruwansu kamar yadda suka yi ƙarin bayani.
Asibe Dauda daga Kaure.
Kaure?
Su baraidi ne suka kore mu daga garinmu muka zo nan. Sunana Maryam Kabiru Zazzaga.
Daga Zazzaga?
Mun yi kwana hudu kenan yau ba zaman lafiya. Jiya da shekaran jiya ko gawakin da asuna na yanzu ba da ba shiga ba fita. ƴaƴanmu ma yanzu suka shawo zuwan su kenan ma ba zaman lafiya. Ga munan mata da mazaje mu ƴaƴanmu wahala muke sha.
Sunana Kabiru di Barde Zazzaga Kabula Ward mu yala kalgama. Ta adan da suke ta bangaren mu sun kore mu duka gaba da ana kashe mana yan uwa. Yanzu ko gawaki ma yanzu haka presently suna nan ba ya dokawa ba.
Kaman gawaki nawa?
Gawaki za su kai 8 a wanda ni na sani.
Honorable Atahiru Adamu wani kansila ne a karamar hukumar Muya ga abin da yake cewa
muna da ward 11 guda 7 yanzu nan sun riga sun bar gidajensu.
Ward 7 kana nihin gunduma ward na mazaba guda 7?
Mazaba guda 7 duk sun tashi babu kowa.
Tune dai kungiyoyin matasa a yankin ke ci gaba da taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira. Injiniya Usman Baba na ɗaya daga cikinsu ya ce kusan kashi 60 na manoman karkara a yankin na Shiroro ɗan bindigar sun kore su.
Ɗan da bandit ɗin ke barna shi ne almost like kashi 60% duka mutanenmu da ke noma a wurin an kora shanayensu an kore su yanzu sun dawo cikin gari an kashe mutane.
Hukumomi a jihar Niger dai sun sha bayyana cewa suna iya ƙoƙarinsu wajen shawo kan wannan matsala ta rashin tsaron da kuma taimakawa 'yan gudun hijirar da ke sansanin. Malam Habibu Musa shi ne babban jami'i da ke kula da wannan sansani na Gwada a hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger.
Gwamnati na kokari wurin supplying abinci sannan kuma NGOs haka da wasu other organization duk suna kokari, local government ma na yi.
Wannan dai duk yana zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin cewa sojojin kasar su aukawa 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Gwada a Najeriya.
A gaida Mustapha, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugabannin Philippines suna kokarin sayan wasu manyan makamai masu linzami na ruguza jiragen yaki na abinda masu yin sharhi kan al'amura suke ganin wata sabuwar aniya ce ta turjewa kasar Sin a takaddama da ake yi ta teku sannan da karfafa dasawar gwamnati mai fada a birnin Manila da kawarta Amurka. A cikin watan jiya ne na Janairu, Philippines ta kulla da wajewar sayan makami mai linzani mai suna Brahmos a shirin haɗin gwiwar Rasha da Indiya. Wannan mataki ya biyo bayan amincewar da Manila ta yi cikin watan Yulin shekarar 2021 ta ci gaba da yarjejeniyar wata ziyara da sojojin Amurka suke kaiwa wadda ta ba da damar sayan makamai da yin musayar bayanan leƙen asiri da kuma baiwa sojojin sukunin shiga cikin kasar ta Philippines domin yin atisaye. Koda yake Philippines tana cikin wata kungiyar kasashe masu goyon bayan Amurka a gabashin Asia, amma a cikin shekarar 2016 shugaba Rodrigo Duterte ya kalubalanci wannan kawance ta hanyar neman yin abota da Sin, kasa mafi karfi a Asia da yake alfahari da hakan, sannan ya rika sukar tasirin da Amurka take da shi a kasar sa. Amma wasu gardandami akan tekun kudancin Sin cikin shekaru hudun da suka gabata sun sa shugaba Duterte ya sassauto. Wata babbar tawagar Amurka ta kai ziyara Lithuania cikin wannan makon domin nuna goyon baya ga wannan kasa ta yankin Balkans a karuwar sabanin da ke tsakanin su da Sin mai nasaba da batun Taiwan. A cikin watan jiya ne a hukumance Beijing ta hana shigo da kayayyaki daga Lithuania bayan da aka kai wa Taiwan izinin bude ofishin wakilci a babban birnin Vilnius. China tana ikirarin cewa Taiwan wani yankin kasarta ce, wannan takaddama ta zafafa zuwa rikicin kasuwanci a tsakanin kasashen yamma da Beijing. Karamin sakataren ci gaban tattalin arziki makamashi da muhalli Jose W. Fernandez ya gana da ministocin gwamnatin Lithuania a ziyarar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana da cewa nuna ci gaba da kwakwaran goyon baya ga Lithuania duba da matsan harkokin siyasa da na tattalin arziki da take fuskanta daga Sin. Bangarorin biyu sun tattauna game da batun aiwatar da shirin kashe wata dala miliyan 600 don karfafa harkar kasuwanci tsakaninsu.
To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda a ci gaba da cin zarafin yara da ake yi ta fuskoki daban-daban aka yi ma wata 'yar shekaru uku fadi a jihar Adamawa. Salisu Muhammad Garba gare ka.
Al'amarin ya faru ne a makarantar Michelia da ke anguwar Jambutu a karamar hukumar Dola ta Arewa, inda ake zargin wani malami mai suna Faisal Iliyasu da yi wa wata ɗaliba Sa'adatu Abdullahi yar kimanin shekaru uku fyaɗe, wadda kuwa shi Faisal Iliyasu shi ne shugaban malaman makarantar. Fatima Hamman, wadda ke zama goggon wannan yarinyan, ta yi mana ƙarin haske akan yadda likitoci suka tabbatar musu da cewa lallai an yi wa yarinyar su 'yar shekara uku fyaɗe.
Da sauna mana ina bude jikinta suka gani kawai suka sa ido suka ce wai wannan ai ya kamata ku nemi police kuma ku kai ta babban asibiti, wannan bai kamata ku tsaya a nan ba. Duk gaba ɗaya sai muka rikice da gani har babanta. To shi babanta ya tafi wurin ɗan sanda ya yi report ne, kuma sai na kai ta can babban asibiti.
To shi ma a nashi bangaren Abdullahi Haruna Muhammad, wadda ke zama mahaifin Sa'adatu Abdullahi, ya yi mana ƙarin haske akan matakan da ya bi domin tabbatar da akuwar lamarin.
Da na tafi makarantar sai na samu nanin su wanda take ba su abinci, don nuna mata me ya faru ba. Sai muka ce mata waye ne ya rufe makarantar nan, tace ita ne ta rufe, ba waye ne last na fita, sai ta ce wani malamin su ne ita nani ga gidan headmaster su can. Da muka je sai aka shiga ta sallama bai faya na ashe yana masallaci, da ya fito sai muka mar magana, ba sai muka ce to gashi abin da yake. Sai muka tafi makarantar ni da shi da rector ne ko headmaster, don ni da Najeriya situation shi na ba kuɗi shi ya min komi.
To ko menene ma ƴan uwan wanda ake zargi wato Faisal Abdullahi da yi wa wannan yarinya 'yar shekara uku fyaɗe za su ce? Wani daga cikin ƴan uwan nasa tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba ya yi mana ƙarin haske.
Abinda na sani dai guda ɗaya ne, shi onkula ɗin na zo na same shi a hannu ya riƙe wani wandon shi akan za a sa shi a motan head wannan shugaban makarantar, ya ce ba za a sa shi a motan shugaban makaranta ba.
To ko rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suna da masaniya akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar wato DSP Suleiman Yaya Gurwaje.
Nan Allah cikin ikonsa an kama wani mai suna Faisal Iliya kamar head teacher na Michelia Academy da ke cikin Jambutu inda yarinyan din take karatu, domin a gudanar da bincike game da abinda ya samu ita yarinyan din.
Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Salisu, jama'a da yake muna da ɗan ƙarin lokaci za a ji yadda Masar ta doke Kamaru a fafatawar da suka yi ta dab da ta ƙarshe a gasar cin kofin Afirka da ake yi a ƙasar Kamaru. Muhammad Bashir, gare ka.
Sai da aka kai ga bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan zangon ƙarin lokaci inda kasashen suka yi kunnen doki banza da banza sannan aka rarrabe tsakanin su. A bugun penalty ne mai tsaron ragan Masar Gabaski ya cafke bugun ƴan Kamaru biyu Harold Mukudi da James Leah Siliki a yayin da ƴan wasan Masar su kuma suka zura ƙwallayen su uku. Bugun lamba bakwan Kamaru Clinton J da ya jefa nesa da raga ne ya tabbatar da nasarar Masar zuwa wasan ƙarshe. Murnar masoyan Kamaru ta koma ciki.
A gaskiya to yau dai gashi mun zo wannan semi-final ko mun isa ba. To amma Kamaru dai wasa kam an bugata sosai. Mun isa ba. Amma in Allah ya da akwai ƙaramin final da zamu yi, wannan kan zamu dauka almost kuma wannan wasan da za a yi Egypt da Senegal, to ni na ga Senegal za su dauka saboda mun ga wasan su da suka yi da Burkina Faso.
Inda za a faɗa dai kowa shina, ba wani abin da za a ƙara kai baƙin ciki kan muna cikinta. To abu ɗaya kawai, to Allah kai mu karo na gaba kawai, masha Allah.
Mun yi wasa, mun yi ƙoƙari, amma ɗan wasan mu a farkon wasa ya wuce su binne wasa. Allah bai da su binne ba. She kot kuma yi zamana kaman yana tsoron sa ɗan wasa su cipo moti wasan su ne wannan bai zai mitan ya wuce cire tuko e kambi ya sako shi don ya zo yana ɗauko bull. Su ba so gonnan ba irin wasan su bane, don ba guje-guje bane, technique ne wasan lissafi tafiyawa a ciki. Dai she zo kuma yanzu ya binne mu, ya ɗauko ƴan wasa wanda ba su da nivo farkon wasan su ma ya zo ya sa su suka buga sha ɗaya. Yau nan wallahi na so ABC Allah ne kawai kiyaye.
A matsayina na ɗan Kamaru, Annabi ya ce dole kai kishin ƙasanka. Na yi kishin Kamaru, na so Kamaru su duka, amma a cikin zuciya na da surfin zuciya ban so Kamaru su duka ba. Za ka yi mamaki ko? Abin mamaki shi ne da mun yi duka a kuma turo a kama mana mutane abokanai da ƴan uwa da ƴaya ja kulle su. To kaga rashin dukan dini shi ne mafi alheri a wajena. Wallahi tallahi har gaban Allah na yi addu'a Allah sa da ke mu. Ba wai kuma don ba na son Kamaru ba ne, domin me yasa? Domin nuna baƙin ciki nan da kada mu yi duka a zuwa kama min ƴan uwa da ƴaƴa a je a kulle su, wai sun yi munnan an yi duka. To in dai don a yi duka a kulle su ne, Allah ya sa kullum muka yi mana duka.
Da wannan ne Masar za ta keta raini da Senegal a wasan ƙarshe ranar Lahadi mai zuwa, inda Kamaru da Burkina Faso kuma za su fafata wasan neman fili na uku na jadawalin gasar. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ashe dai har yanzu dagar dargar damke bakin ƙara kuɗin mai a tarayyar Najeriya na nan kwance, domin wasu ƴan ƙasa suna ganin har yanzu akwai sauran tsoro. Tun ma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyi daga arewacin Najeriya ya bulle na ga yawa duniya cewa dole ne gwamnati ta ɗauki sabon salon saukewa talaka damuwa don shi ba shi da kotaro.
Don me yasa gwamnati ba ta je ta tare hanyoyin da ake fita da man ba, tunda sun yi akan shinkafa kuma ya da su? Don me ba za a yi wannan akan harkar man fetur ba, sai a ce za a ɗau wannan wahala a ɗora talakan ƙasa?
Zaizayen zare-zaren zare jikin gaggan jam'iyyar APC a jihar Zamfara da ta shiga cikin tasgaro na ƙara ƙarfin kafan kankame wasu ƴaƴan jam'iyyar da ake ganin akwai wani sabon rikicin da yanzu ya fara tsiro.
Bari in gaya maka, dun Najeriya babu wanda ya bada gudunmuwa gina APC
da ya wuce waɗannan gwamnoni guda biyar waɗanda sun ka fara fita dukkanin su yau an walakanta su a APC.
Sai dai kuma tunu committee sun ta yan jam'iyyar APC a tare Najeriya ya ce zai kutsa jihar Zamfara da rikicin ta rikirkice dan ganin an kwakule dukkanin matsalar da ta tinkaro.
Banda Zamfara ba state na ka kara mota bauta ba a guri ne mu wuyaci kuma za mu daura gudun iyawan mu mu ga cewa gwamnatin mu ba ta mutuncin ta ba.
A daidai lokacin da bangarorin Najeriya suka ja dagar dagar damke madafin iko a zabukan da ke tafe wani dan arewacin Najeriya ya ce shi hadari ya hango ya to gadangadan ga yan arewa baro baro.
Wallahi idan muka yi kuskure a zaben shugaban kasa wallahi kowa sai ya gudu ya bar gidan babansa ba wai ina ma arewa fata ba.
Shi kuwa fitaccen masani akan harkokin tsaro da ke ta'aliki akan al'amuran da kan kai komo ga yawo duniya yake cewa har yanzu fa akwai matsalar tsaro a Najeriya kwararo.
Kananan hukumomi ha ta karamar hukumar da shi mai ba shugaban kasa shawara ya fito manguno babu wani jami'in tsaron Najeriya ko kuma wani zababban jami'i ko kuma wani nadaddan jami'i dan asalin wannan yanki da yake iya zuwa yankin ya kwana.
Waɗannan fa kadan muka yanko cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar sake saduwa a cikin wannan shiri na manuniyan da kuka dade kuna sauraro shiri na 51 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka ya kirkirar kuma amma ta jam'iyyar APC kafin zaben shekarar 2015 ce ta sa wasu ƴaƴan jam'iyyar suka ce ya kamata ayi waiwaye a ga suwaye ne suka bada gudunmawa wajen ganin an yi karo wannan dai shine bayanin da Senator Kabir Marafan jihar Zamfarawa ya baje lokacin da yaji ana rade-raden wai zai bar jam'iyyar APC a matsayin shi na tauraro.
Suwa sun gina ita kanta wai APC din. Bukola Sarake yana cikin kashin bayan da anka nada APC. Bari in gaya maka dun Najeriya babu wanda ya bada gudunmuwa gina APC da ya wuce waɗannan gwamnoni guda biyar waɗanda sun ka fara fita ana convention da shugaban ƙasa mai ci yana zaune sun kai tawaye sun ka fita dukkanin su yau an walakanta su a APC. Babu wani babu shi kuma Bukola Sarake gwamnan shi ɗaya daga cikin gwamnonin da sun kai gwamnan shi ne na kwara an kai wannan abin tare da shi. Ba Alhaji dan dai ba a faɗin gaskiya da ita Najeriya shike duk abin da an kai yayi daidai to me a cikin na ita daga APC musulunci ne ita daga reshi ban hita ba kuma na faɗa ni din nan ni ina cikin manyan injiniyoyi waɗanda an ka gina APC da ni duk wanda ka ga yanzu yana tinkaho kashi 85 ko 90 cikin 100 wallahi tallahi lokacin da an ka gina APC ko labura ne shi ko mason ko plumber wallahi ni injiniya ne.
Sai kuma tuni shugaban committee sulhun ta ƴaƴan jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya Senator Abla Adamun jihar Nasarawa na masarjan tarayyar Najeriya ce ya zama wajibi a ga duniya cewa duk da yake dai akwai matsala cikin jam'iyyar daru amma dai committee yayi nasarar magance akalla kashi 85 na matsalolin cikin gidan jam'iyyar APC da ake ganin sun riga sun yi tsiro.
Alhamdulillah hakan mu ta kusa cin maruwa. Mun samu kusan kashi 85 bisa 100 na karikin da kama na wanda ke mun sauraron su kwakwa karin wanda ke karin su kuma mun samu suna damar kare kawunan su da wuyan gaske ka ce shi kenan ka yi samu wani zarafi ka yi magana da mutane da ba sa jituwa da juna kuma ka tabbatar 100 bisa 100 komai ya daidai ba na son faɗin haka amma dai mun magance hatsaniya mutane sun yadda su baiwa sulhun da aka samu aka yi dama. Banda Zamfara ba state na ka kara mota bauta ba kuma insha Allah za mu yi Zamfara din kafin mu bada rahoton mu domin Zamfara a guri ne mai wuyaci kuma za mu yi daura gudun iyawan mu mu ga cewa gwamnatin mu ba ci mutuncin ta ba.
Da alamu dai tun kafin shiga shekarar zaben shekarar 2023 wasu masu kwadayin ganin sun taka takara sun fara daddagewa wajen ganin sun samu kujerun da za su dan bambaro sai dai kuma duk da haka shugaban kungiyar tabbatar da ci gaban matasan yankin arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abdulrahman Buba Kwaccam ya ce ya zama wajibi ya gaya wa ƴan arewa su kiyaye kayan aro.
In ba mu yi hankali ba arewa za mu sha guba wanda a guban da muka sha a baya kadan ne akan guban da za mu sha yanzu kuma babu waɗanda suke so su jefa mu cikin wannan matsala illa manyan mu
na arewa wanda burin su me za su samu da iyalan su ba burin su arewa da al'umman arewa ba wallahi wallahi idan muka yi kuskure a zaben shugaban kasa wallahi kowa sai ya gudu ya bar gidan babansa ba wai ina ma arewa fata ba na san me ya faru da mu a northeast kuma na san menene ya tinkare mu duk wanda ya karbi mulki in ba dan arewa ba baka isa ka zo ka ce masa yau ana kashe mutum a Kaduna ko a Kano ko a Zamfara ko a Sokoto ya magance maka wannan matsala ba karshen ta in baka hankali ba ya ce maka mutunce shi shugabannin ku ma sun hau ba su magance muku wannan matsala ba mu me za mu iya yi muku ba na maganan jam'iyya ko APC ko PDP mu yi hatarafa da waza a kawo a arewa wallahi shine martaba
da alamu dai didda kwakwar kokarin kwakule matsalar tsaron da ake ganin tayi tsanani a Nigeria wasu masana tsaro na ganin wannan matsala fa ta riga ta zama jirgin dankaro domin kuwa masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Jetsan jihar Kanawa ya ce didda kirarin gwamnatin tare Nigeria na kakkabin kabe matsalolin tsaro a Nigeria har yanzu akwai matsalolin tsaron a wasu sassan Nigeria zaro zaro
ina kalubalantar gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ko da wannan lokaci takan ce ta ce kananan hukumomi inda Boko Haram take da iko da shi to amma ni na san cewar kananan hukumomi irin su Gujiba irin su Gaidam irin su Buniyadi irin su Biyu irin su Hawul irin su Dikwa irin su Goza irin su Micika irin su Askira Uba da kananan hukumomi ha ta karamar hukumar da shi mai ba shugaban kasa shawara ya fito manguno ni na tabbatar da cewar waɗannan kananan hukumomin har yanzu da nake magana da kai babu wani jami'in tsaron Najeriya ko kuma wani zababban jami'i ko kuma wani ladadan jami'i dan asalin wannan yanki da yake iya zuwa yankin ya idan ka dawo arewa maso yamma na gabatar da makala a garuruwa daban-daban a jihohin Najeriya babu dadewa na tambayi sarakunan da suke wannan gurin akwai basarake ko dagaci ko mai unguwa ko hakimi wanda zai iya daga hannu ya gaya mun bai san inda yan fashin daji suke ba a karkashin yankin mai unguwancin shi ko kuma wani jami'in tsaro DPO ya daga hannu ya gaya mun bai san inda masu aikata waɗannan laifuka suke ba in ya ce bai sani ba ni zan ƙaryata shi ta hanyar daukar shi tare da sauran jami'an tsaro in je in nuna inda suke
har yanzu fa yan Nigeria da dama basu ja baki sun yi gungama da maganar karin farashin mai a Nigeria ba duk ko da yake gwamnatin tare Nigeria ta ce ta dage maganar karin kudin man bayan karkare wani taro saboda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Alhaji Nastura Ashir Sharbi ya ce a shedawa duniya ai babu ma dalilin yunkurin karin kudin mai a Nigeria da ya jefa yan kasa da dama cikin tsoro
dalilin da yasa muka ce babu wani tallafi shine kowa ya san a Nigeria yau hukumar kula da harkokin man fetur ita take shigo da mai kasar nan to wa ake ba wa tallafin sanabiyin su shin man fetur din da NNPC take shigo da shi a ina take samun kudin da take shigo da man fetur din nan suna cewa wai man da ake amfani da shi a cikin kasa ana mashalo a cikin sa domin ana debe man ne ana fasa kora a fitar shi kasashen da suke wajen Najeriya to idan haka ne dan me yasa gwamnati ba ta je ta tare hanyoyin da ake fita da man ba tunda sun yi akan shinkafa kuma ya da dan me ba za a yi wannan akan harkar man fetur ba sai a ce za a dau wannan wahala a dora talakan kasa sannan na uku in sun ce wasu mutane suke ba wa wai tallafin man fetur din a fito a buga sunayen mutanen a fada aikin da suka yi ake ba su wannan kudaden na tallafi a fada aji
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya bajewa kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu karkare shirin na wannan mako ma sai mun ga yawa masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan kujerin da suke ta duro domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 479 ne su yi sallama da kan kujerin da dukkanin abin da suke so su yi daga nan kuma sai a ce sun makaro kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa muku cikin wannan shiri ku kuma ku yi ta sauraro ni Isa Lawli Kara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to jama'a ga nasihar juma'a Allahu Allahu
Allahu Allahu a'udhu billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah sunana imam sa'id al-hatubawa al-imam masallacin juma'a na ahlullah da kenan cikin garin Bauchi da farko hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa yake cewa bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni dan in cika ma'ana mafiya kyawawan dabi'u na cewa ka yafe ma wanda ya cutar da kai wanda ya zalunce kana daya daga cikin mafiya kyawawan dabi'u wadda a yau na daya daga cikin abubuwan da muna neman mu Allah ya yafe mana, amma kuma ba za mu iya haƙuri mu yafe wa junanmu ba yayin da aka samu kuskure ko rashin fahimta. Bayan suna ɗaya daga cikin mafifita ɗabi'u ko kuma kyawawan ɗabi'u da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an aiko ni don in cika su.
To da fatan an amfana. To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu Kan Stalin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.